jan hankalin kafofin labarai game da haƙƙin da ke rataye a wuyansu na kaucewa yada kalaman tinziri da ke fitowa daga bakin ƴan siyasa da nuna ƙwarewa wajen aikin jarida kana da bi sau da kafa dokoki da ƙa'idodin yada labarai na hukumar NBC mai kula da kafofin talabijin da radio na cikin muhimman batutuwan da mahalarta taron suka yi muhawara a kansu. Malam Adamu Salisu da ke zaman babban jami'in ofishin Kano na hukumar ta NBC ya yi tsokaci game da daftarin kundin ka'idojin aikin jarida na hukumar.
Duk bayan shekara hudu zuwa biyar ana kiran dukkan shugabannin kafafen yada labarai na Najeriya da hukumomin NBC su zauna su sake duba shi kundin tsarin aikin jarida wato NBC code. Code ne na 'yan Najeriya masu aikin jarida. Duk wanda zai aikin jarida akwai training da ake sa ran zai samu daga hukumar da ta dauke shi aiki da karatun da yake daga jami'a da kuma wannan kundin wanda shine yake zama kamar na aikin jarida a Najeriya. To su ɗan jaridar su ne dai suke kin bin wannan dokokin. Su kafafen yada labarai sun sani duk wanda yayi wani abu ko ya faɗi wani abu wanda ya saba ma ka'idojin aikin jarida akwai mataki na gargadi, akwai mataki na cin hankali, akwai mataki na cin tara, akwai mataki ma na rufe tashar.
Sai dai Alhaji Ali Umar Harazimi dan Amar din Kano wanda ya wakilci shugaban kwamitin zaman lafiya na Kano Professor Ibrahim Umar ya ce kwamitin ya lura da amincin da ke tsakanin al'ummar gari da 'yan jarida da kuma muhimmiyar rawar da suke takawa wajen wanzar da zaman lafiya a cikin jama'a.
Mun kira 'yan jarida ne saboda yanda mutane suka amince da su, kamar yanda muke da su a nan Kano su 30 din nan. To yanda mutane suka yadda da su ko da social media aka ji labari, in aka ji wata gidan radio ko wata gidan talabijin daga cikin irin waɗannan namu wanda aka tabbatar da su ya tabbatar da wannan labari, to daga nan mutane za su gamsu iya abinan da aka faɗa daidai ne. Shi ya sa muka ga muhimmancin mu taro da su duka kuma an tunasar da 'yan jarida haƙƙoƙi waɗanda suke kansu.
Kakakin hukumar zaɓe ta INEC a jihar Kano Ahmad Maulud Adam ya fayyace wasu daga cikin sauye-sauyen da hukumar ta yi a kundin zaɓe na bana, kuma ya buƙaci jami'an kafofin labarai su mai da hankali sosai a kansu.
Sauye-sauyen da aka samu shine ita wannan na'ura da aka kawo yanzu da ake ce mata BIBAS, wato ita ce yayar card reader da aka yi amfani da ita a zaɓen 2019. Ita card reader tana ainihin wato karanta katin zaɓe na mutum. Daga an kare katin mutum na zaɓe a jikinta zai fitar da duk bayanan wannan kati kuma a tabbatar da cewa na mutum ne, sai kuma ya saka hoton ɗan yatsansa. Ita wannan BIBAS hannu da fuska take tantancewa, kuma wannan ya kawo gyara ƙwarai da gaske domin an gwada ta zaben da aka yi na zaben gwamna na Ikiti da na Oshin, kuma zaben ya kyau ƙwarai da gaske.
Masu kula da lamura dai na ganin kalaman tunzura magoya baya da suka fito daga bakin shugabannin reshen jihar Kano na jam'iyyun APC da NNPP a baya-bayan nan sun ƙara zaburar da masu ruwa da tsaki a Kano su ɗauki matakan tabbatar zaɓe ya gudana cikin lumana a jihar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.